haura daga wannan kwarin suka je wani gurin suka yi gaba sai ya ce ai sallah to da aka yi sallah aka gama sai ga duk sahabban nan Ridwan Allah alaihi sun furgita gaba ɗaya kowa ya tsorata domin su ko yaki za su abokan gaba sukan musu siffa cewa in muna so mu yake su mu bari sai lokacin sallah yayi domin mun fahimci suna son sallah sama da yanda suke son ƴaƴan da suka haifa ko da aka hankalinsu ya tashi saboda sun bar sallah ba su yi ba har rana ta fito annabi alaihi sallam ya shige gaba aka yi sallah da aka idar sai ya juyo sai ce wanda ya rike ranmu da ya so sai ya bar mu sai bayan shekara 100 mu tashi sai ce wanda dai ya samu kansa irin wannan yana bacci in ya farka ya yi sallah ce ta kamar yanda ya saba yi sai ce ya ce ai Bilal yana zaune yana kokarin karewa ya ga alhujira sai shedan ya zo kamar yadda uwa take jijjiga jariri dan ya bacci haka shedan ya zo ya dinga yi masa bacci ya dauke shi annabi sai da ya faɗi wannan sai na Abubakar yana gurin yana cewa sadakata sai ya ce a kira Bilal Bilal bai san lokacin da aka faɗa ba ana zuwa ce Bilal ya aka sai ce ai shedan ne yi min kaza kamar yadda annabi alaihi sai ga sai na Abubakar dilan haka Bilal ya zo ya faɗa a gaban su ya ji to annabi sai ce shikenan ba komai sannan akwai Safwan ibn Mu'addal shi ma baya tashi da asuba in dai kwanta bacci sai gari ya waye sai rana ta fito sai matarsa ta yi karasa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce Safwanu in ya kwanta baya tashi sai gari ya waye saboda haka nake kuka na kawo kuka na gurinsa annabi alaihi wasallam bai soke shi ba saboda ka'ida ce ta shugabanci kuma ka annabi alaihi wasallam yayi sai ya ce a kirawo shi sai Safwanu mai ɗakin ka ta kawo karanka ta baka tashi sai gari ya waye sai ce haka ne jinin gidanmu ne wanda duk irin jinin iyayena da kakannina ne ga baki ɗaya mu haka Allah yi mu ba mu iya tashi sai alfajir sai gari ya waye rana ta hutu sai ce shikenan in ka farka kai sallar kai da kowa yake yi saboda ba za a iya canja mutum daga abinda Allah ya zuba shi a kai ba saboda haka ko a yanzu an samu wanda irin gadan gidansu ne haka to ba wanda zai soke shi in ka samu wani baya yi za ka yi masa nasiha ka ja hankalinsa idan ya so ya san gadansu ne zai iya gaya maka in ko bai gaya maka ba sai ka bar shi kuma tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda ba jini ba ne to idan yana kwanta yana kin tashi ya yi laifi ko kuma ya je dinga yin wani abu wanda zai shagalar da shi sai dare ya kare alfijir ya kusan ketowa sannan ya kwanta bacci masa dauka mai nauyi ya kasa tashi ya sallah to wannan ya zama kuskure sai kokarin gyarawa sannan sai daukewa jinin haila ta daukewa jinin biki ga mata shi ma idan mace tana jinin haila ko na biki to ba magana ta yi sallah dole ta hakura sai lokacin da wannan ya dauke sannan za ta yi sallah saboda haka anan shi ma akwai bukatar kulawa sosai dangane da daukewa jinin haila din da kuma jinin biki din sannan kuma da kulawa da irin yanda yake yin wasa idan jini ya zo na al'ada yau ya zo gobe ya dauke yau ya zo gobe ya dauke to duk ran da izo ba za ta yi sallah ba ran da ya dauke za ta yi wanka kuma za ta yi sallah in gobe ya sake zuwa za ta dakatar in ya dauke za ta yi wanka kuma ta yi sallah za ta dinga lissafi a haka har adadin da ta saba yi ya cika in bai dauke ba kuma ta yi karin kwana uku a kai in uku ta cika bai dauke ba kuma sai ta yi wanka ta koma sallah kuma ta nemi maganin sai da shi sannan kuma akwai lokacin da zai zo wato a ƙwararren lokaci akalla a ce ko alal misali a ce mace tana cikin wata harka ta shagala ta manta ko bacci bata yi sallar azhar ba bata yi la'asar ba sai da ta tashi a gigice lokaci ya ƙure za ta tashi ta walwala ta yi sallah sai al'ada ta zo mata in dai ya rage minti biyar rana ta faɗi al'ada ta zo mata to ko al'ada ta ɗauke ba za ta rama azhar da la'asar na wannan ranar ba amma idan haka kuma idan bata yi magariba ba ko da isha ko kuma bata yi isha ba bacci ya ɗauke ta tana farkawa cikin dare za ta tashi ta sallar isha sai kai al'ada ta zo mata in dai ta duba agogo ta ga ya rage minti 3 ko 2 alfajiri yake to to ko ai al'ada ta dauke to ba za ta sallar isha ta wannan ranar ba ta fadi to amma idan tana cikin al'ada ya rage minti 5 rana ta fadi sai al'ada ta dauke mata to wannan minti 5 din za a iya kaddara kowace raka'a za ta dau minti 1 saboda haka za ta iya sallar raka'a 5 kenan za ta iya samun azhar 4 za ta iya samun la'asar 1 sannan rana ta fadi to in dai al'ada ta dauke wa mace ya rage minti 5 rana ta fadi al'ada ta dauke to sallar azhar da la'asar na wannan ranar sun wajaba a kanta sai ta yi in ya rage minti 4 ko minti 3 ko minti 2 rana ta fadi al'ada ta dauke mata to la azhar ta sarai a kanta amma la asar tana kanta sai ta yi hakan ya rage minti 2 ko 1 rana ta fadi al'ada ta dauke mata to azhar ta fada a kanta amma la asar tana kanta hakan ya rage minti 4 alfujiri yake to al'ada ta dauke mata a wani lokacin a minti 4 din nan za ta yi magariba 3 ta samu isha 1 saboda haka in dai ya rage minti 4 alfujiri yake to al'ada ta dauke to ta dauke mata a lokacin magariba da isha ta wannan ranar ta hau kanta amma in ya rage minti 3 ko 2 alfajiri yake to al'ada ta dauke mata to ta dauke mata a lokacin isha ba ta dauke mata a lokacin magariba ba ta haka magariba ta fada a kanta amma isha sai ta yi haka in ya rage minti 1 rana ta hudu al'ada ta dauke mata to asuba ta wannan ranar ta hau kanta dole sai ta yi ina fata ku yi la'akari da wannan ka'ida to sai mustahaba matar da take cikin jini na istihaba yau da gobe ita haka Allah ya yi ta jini baya daukewa watakila kuma ba ta iya gane bambanci tsakanin jinin haila da kuma jinin cuta kamar yadda Hamna bintu Jahash radiyallahu anha ta je gurin Annabi alaihi salam ta kai masa kuka ta ce ya Rasulullahi ne kullun a cikin jini nake sai ce ta auduga sai ta ce lamarin ya wuce wannan yanda ka san an yanka dabba haka yake fita sai ce to yi kunzugu ta ce maganar sallah ba na iya bambance tsakanin jinin da na haila sai ce to dauki na baki zabi a kowane wata ka iya daukan kwana 7 ka iya daukan kwana 6 duk watan duniya kawai sai ki dauki kwana 6 ki ce haila ce sauran kwana 24 wato tsarki ne haka kawai yace ta dauka sai ta dauki wannan saboda ka idan wata ya kama ya kwana 26 to sai ta daina sallah sai ran da watan ya kare kwana 6 ta cika to sai kuma ta yi wanka amma wankan Annabi sai ce mata sufa da za ta yi wankan shine sai azhar ta zo in azhar ta zo za ta yi wanka idan ta yi wanka na daukewa jinin haila to za ta kuma hada azhar da al'asar lokaci idan haka ba za ta yi a farkon lokaci ba sai lokacin azhar ya zo fita dab da al'asar to sai ta yi wanka tana gama wanka sai ta yi azhar tana sallama kuma sai ta maida al'asar yace haka kuma in rana ta fadi sai ta bari lokaci ya kara shiga sai ta sake yin wanka na biyu idan ta yi wanka na biyu to kuma sai ta hada magariba da isha a lokaci ɗaya ta yi yace sai kuma ta bari sai alfajiri ya keto nan ma sai ta sake yin wanka sannan kuma ta yi sallar asuba saboda haka idan mace tana istihada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanka 3 za ta yi a lokacin azhar in ta gama wankan kuma ta hada azhar da al'asar a lokaci ɗaya haka za ta yi a lokacin magariba in ta gama shi ta hada magariba da isha a lokaci ɗaya in alfajiri yake to ta sake yin wanka sannan kuma ta yi sallah to sai kuma ta ci gaba da sallar ta kullun kamar al'ada ta saba ana samun kwana 26 sai 24 sai ta sake dakatarwa idan kwana 6 ta cika kuma sai ta sake yin wannan idan Ramadan ya kama shi ma za ta ci gaba da yin azumi daga ran da watan azumi ya kwana 24 sai ta daina azumi ta dauka al'ada ta riga ta zo mata a kuma ran sallah sai ta yi wannan wankan da ake guda 3 ta ci gaba da sallolinta ina fata kun la'akari da wannan to sai mataki na uku shine yanda ake bada sallar. Ita sallah yanda ake yinta tana da mataki ko kuma hanyoyi guda uku. Daya ana ce da ita hanyar ada'i, wato kayi ta lokacin da aka farlanta maka, shine ada'i. To akwai kuma i'ada. I'ada shine wato mayarwa. Mutum ya zama yayi wani abu a cikin sallar wanda za a ce ya sake mai da sallar akan lokaci, ko ya zauna bai kalli alƙibla ba, sai daga baya a ce masa ai alƙibla ga inda take, to sai a ce ya mai da sallar in akwai lokaci, wanda yasa ake kira i'ada. To sai kuma qada. Qada shine ramuwa, wato mutum ya batta abin ya wuce, ko ya sakandanta ya daina yi amma ba kafirta yi ba, shikenan in yazo zai iya sake zai iya rama sallah. Ina son mu yi la'akari da wannan gurin. Idan mutum ya daina sallah, waɗansu sukan ce in yazo zai yi sallah ba sai ya rama ba, to ma masana fiqhu sun ce hanya biyu ce. Idan mutum ya daina yin sallah, to sai ai la'akari me yasa ya daina. Kawai ya sha ruwan yanci ne, ya yarda sallar nan farilla ce a kansa, amma yana jin kawai shi wannan sallar ta takura shi ne, yana cin gajiya, dan haka ya ki. To duk ran da igyaru izo zai sallar, to sai ya rama ta. Amma in ya dauka sallar nan ba farilla bace a kansa, bata zama dole ba, to anan kafirta yi. Idan ya ga Allah zai yi sallar shikenan, so lokacin ya koma musulunci, shi kuma musulunci ya jibbo ma qablahu, ya yanke abin da yake gabanin sa, so da ka sai dora wacan ta baya babu ita ba zai sake ba. Wannan ina so mu la'akari da wannan gurin a wajen ramuwa sallah. To sai mataki kuma kusan na ƙarshe shine hay'a, yadda ake yin ta ita sallah din. To ita sallah yadda ake yin ta, idan lokacin yayi, abu na farko shine tsarki. Kuma daman wato an faɗi cewa inda kai tsarki nan kake sallah. To idan an samu tsarki, ma'ana na hadasi da habasi. Na hadasi dai wato da habasi ne abinda mutum yayi na bawali ko bayan gari ya wanke a jikinsa, sannan kuma ya daura alola, ko kuma in ba zai samu daman yin alola ba yayi taimama, sannan kuma tufafin da yake jikinsa ya zama tsatsarka ne babu najasa tare da shi. Sannan na uku, mahallin da zai sallar ya zama tsatsarka shi ma babu najasa tare da shi. To sai an samu wannan. Dan haka anan mata masu goyo sai sun lura, idan mace tana goyo, tana goye da yaro, tana ta zo magana sallah, muddar yaron nan ya fitsari, to sallar ta takare. Amma in ta masa kunzugu, ta saka masa wannan abin da kuke kiransa nafkin, wanda in ya bawalin ba zai fito ba, a iya jikinsa yake, to wannan bai taba sallar ta ba, ba abin da ya shafi sallar ta. Am tabbaci ko yana yi zai taba mata jiki ko tufa, to sallar ta takare. Saboda haka sai an samu wannan tsarkin ibtida'an wa dawaman, daga farkon sallar har zuwa karshe, daga farkon sallar har zuwa karshe, sai an abin nan dinsa, sai an tabbatar akwai tsarki tare da mutum a jikinsa, akwai tsarki na alola ko taimama tare da shi a lokacin, sannan mahallin da yake sallar shi ma akwai tsarki, wani abu na najasa bai zo ya taba shi ba. To in an samu wannan komai ya tabbata, to sai suturta al'aura. Suturta al'aura shi namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa, wannan dole su zama a rufe, amma sama da wannan ba a san yi sallah hakar kirjin, wato kirjinsa da kafadinsa a fili, ana so ya rufe wani abu tukunya sa. Sannan to anan ne mai al'akadir yake cewa wata kurahu salatu fi tarawili illa idza kana fawqahu shay'un, an karanta yin sallah da wando sai in akwai wani abu a sama. To waɗansu suka yi mummunar fahimta cewa in mutum zai yi sallah ko sai ya tuba wandon sai saka riga kawai, shi mai al'akadir ba yake yake nufi ba, ina nufin ka saka wando kadai ka zo ka ce za ka yi sallah, an karanta haka, sai ka kawo wani abu ko ma yafi ko riga ka saka a sama. Ita ko mace suturta al'aurata in za ta yi sallah shine duk gaba ɗayan jikinta banda fuskarta da tafukanta kawai na hannu, su ake so su aka yadda za su iya fitowa, amma sauran su zama a suturta take. To bayan an yi wannan, to sai a zo a fuskanci alƙibla. Fuskantar alƙibla ita ko fuskantar alƙibla tana nuna cewa in ka zo ka fuskanci alƙibla wajen sallah kana gaya wa Allah cewa ni kaifi ɗaya ne, ni ba baki biyu nake da shi ba, ba bakin ganga bane ni, kaifi ɗaya ne, Allah na ɗaya, abinda Allah ya ce ne shi nake yi. To sannan a wajen fuskantar alƙibla ɗin nan, shi ma ina so in ƙara ja hankalinmu a wannan zamani na kwamfuta. Zamanin kwamfuta, mutane suna zuwa su ɗauki kwamfuta ta nuna musu, sai su zo su ce muku masallaci kaza ba alƙiblarsa ba daidai take, masallaci kaza alƙiblarsa ba a daidai take ba. Su aka rigingimu suna ta tashi. Muna ta samun irin wannan rigingimun da a hukumar shari'a dangane da abin da ya shafuta da alƙibla, sai ce ma'aikata kaza suna rigima, guri kaza ana rigima, wani ya duba kwamfuta ta ce masa guri kaza masallacin alƙiblarsa ba daidai take ba. To wannan a tsari na shari'a, abinda fuqaha'u suka rubuta, abinda malamai suka tabbatar ba a aiki da ala irin wannan wanda za a ce da ita za a fitar da alƙibla a ce ko ba ta daidai ba. To domin abin hadisai ne guda biyu, ɗaya hadisin na At-Tabarani, annabi alaihi salam ya gaya wani mutumin Yaman da ya musulunta, sai annabi alaihi salam ya ce da shi idan ka koma Yaman sai ya gaya masa sunan wani dutse, sai ce idan za ka yi sallah wannan dutsen za ka dinga kallo, saboda haka sai yake kallon wannan dutsen yana sallah. To yanzu malamai na wannan zamani irin su Sheikh Abdulmajid Zandani suka bincika wannan hadisin da wannan dutsen da annabi alaihi salam ya faɗa, aka sa kwamfuta ɗin aka auna, sai zama daga kan wannan dutsen sai da abin ya zo hakan rufin ɗakin Ka'aba, ba abin da ya kauce. To sai aka ce wannan hadisin na mu'jiza ne, ba shi kowa zai aiki da shi ba. Hadisin da ake amfani da shi shine na Imam Tirmidhi, wanda annabi alaihi salam ya je Madina ya haka da hannunsa haka, yace duk abin da yake nan alƙibla ce. Saboda haka da inda kai ko ta danye kwana dama ko alƙibla ta kwana hagu duk ɗaya ne. Saboda haka wannan shine ya dace da kowa da kowa, da na birni da na karkara, da malami da wanda yake ɗalibi, da wanda ma ba ya zuwa makaranta, wannan shine daidai da fitra ta musulunci, shine daidai da sauki na musulunci, da ya buɗe hannayensa kai ce duk abin da yake tsakanin nan gabaki ɗaya alƙibla. Saboda haka gabar ko ta yi ta arewa ko gabar maso kudu ko gabar maso arewa duk ɗaya ne, inda ka fuskanci wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ta yi fa walli wajhaka shatrul masjidil haram. Na kawo wannan ne saboda ruɗin da yake tahowa yanzu, mutane ba sa ɗaukan hukuncin shari'a, da mutum ya zo ya ga wani abu sai ya hau kai ya tsaya ba tare da ya san me shari'a ta shimfiɗa akan wannan abun ba. To bayan an fuskanci alƙibla, to sai kabbara harama. Ita kabbara harama a sallah wannan da ake Allahu akbar, ita ake ba a musanya ta da wata, sai ita Allahu akbar din. A kuma lokacin da za a yi Allahu akbar, ana son mutum ya ɗaga hannayensa. A lokacin da zai ɗaga hannayensa ɗin nan, ana so su kalli alƙibla, sannan zai iya sa hannayensa zama daidai da wato kafaɗinsa haka, ya ce Allahu akbar daidai da kafaɗinsa. Yana kuma iya ɗaga su haka daidai da kunnuwansa, duk wanda ya yi haka ta yi daidai. To in ya gama kabbara, ce Allahu akbar, zai sauke hannunsa. A lokacin da zai sauke hannunsa, ba a sai dinga jalo-jalo da hannun haka, waɗansu sun ce Allah akbar sai su dinga haka, kana gamawa ka tsaye da shi haka. In wanda zai zauna a irin haka ne shikenan, wanda kuma zai yi ɗora hannunsa ne, ko wanda sai saka hannunsa na hagu, anan kuma sai ɗora na dama a kansa, shine wad'ul yumna alal yusra, shikenan sai ci gaba. Kuma daga nan sai karatu Fatiha, mutum zai karanta ta. A lokacin da yake karanta Fatiha, ana sai ta da tartili, kuma ya yi ta daki 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 daki. Lokacin da ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin, wannan gurin sai ya ji me ake cewa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai amsa maka cewa hamidani abdi, bawana ya gode min. In ka ce arrahmanir rahimi, zai ce asna alayya abdi, bawana ya yabe ni. In ka ce maliki yawmiddini, zai ce majjadani abdi, bawana ya girmama ni. In ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, Ubangiji zai ce qasamtu salata baini wa baina abdi, na raba sallah tsakanina da bawana, wali abdi ma sa'ala, na lamun cewa bawana duk abin da ya roke ni zan masa. amma kar ya bamu mi wauta sai mu je mu fadi in ya bar mu to sai ya ga mana abin da zamu yi sai ka ce ihdinas siratal mustaqima ka shiryar da mu ta farki madaidaici wanda baka ba kowa sai wanda kake so sannan siratal ladzina an'amta alaihim tabarkin wanda kai wa ni'ima nan kuma ana gaya maka ko a nan duniya kaga mutane sun ki binka sun ki goyen bayanka akan as-siratal mustaqima to ba kai kadai bane akwai alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa in dai wannan sune abokan tafiyarka to karka damu in duk duniya ta zame maka an wanke maka hannu in dai kana kan tabarkin wayancin karka damu sannan غير المغضوب عليهم banda wanda Allah yayi fushi da su wanda aka yi fushi da su sune yahudawa baka bukatar hanyar su ba ma bukatar hanyar su wala dallina ko kuma wanda suke batattu sune nasara to wannan shi ne ita ce fatiha in ka gama ta kuma sai ka dauki wata sura ko aya ko ɗaya ko biyu ko uku gurgudo sai ka karanta iya gurgudan abinda mutum zai iya sai mutum ya karanta iya wannan in ya gama to sai ya dan nutsu ba a san kana gama sura ka tafi sujada ka tafi ruku'u idan mutum ya gama karatun sai ya tsaya jim daidai gurgudan da zaka yi zaka iya cewa subhanallahi ko daidai gurgudan nan ka tsaya subhanallahi daidai tsawon haka to sannan sai ka tafi ruku'u in an tafi ruku'u shi ruku'u akwai mutamakkinun amkan akwai wanda in yi ruku'u sunkuya zai saka zai dan tosana hannunsa kadan a jikin gwiwoyinsa wannan ruku'un yayi akwai kuma wanda zai dafa hannun akan gwiwarsa sai dan dafa su a yi tabawarsu sosai akwai kuma wanda kuma sai kamar ya damke gwiwoyinsa wannan shine mafi cikin ruku'u sannan a lokacin da yi ruku'un ana so kansa da wuyansa da bayansa su zama daidai kar ya zama kamar wanda ya dan durkusa haka yana hango wani abu kar kuma ya sunkuya kasa kamar zai ɗebo ruwa a wani kwari haka daidai ake so ya zama in namiji ne ana son haƙarƙarinsa da dantsansa su buɗa ya wato a samu ɗan tazara haƙarƙarinsa na dama da dantsansa na dama ya buɗa su haƙarƙarinsa na dama na hagu da dantsansa na hagu ya buɗa su amma in mace ce ana so ta haɗe su ita kar ta buɗa sannan kuma ƙawahuwan ko na mace ko namiji ana son zama ɗan faɗin da zai tsaya dan madaidaici kar ya haɗe ƙawahon guri ɗayan da zai faɗi ba kuma zai wara can sama ba da faɗi ba dan madaidaici kamar yadda aka saba yi dai haka mutum zai tsaya to idan mutum ya yi wannan a ruku'u ana so sai duk wato tufan jikin mutum ya daina motsi gaba ɗaya haka ake so ya tsaya ruku'u so da haka in ya ce subhana rabbil azimi wa bihamdihi uku ta daidai wannan gurgudan ya ishe shi in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yema ya ishe shi to sannan sai kuma ya dago sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sai ko mutum ya tsaya cik ba zai tafi ba sai ya tsaya cik duk tafan jikinsa ya daina motsi tukunna to sannan kuma sai ya tafi tare da kabbara ya tafi sujada kuma hannayensa tafukansa ake so su riga gwiwarsa zuwa ƙasa sai ya fara sa tafukansa kafin gwiwarsa ta je sannan ana so goshinsa da hancinsa su tabbata a kan ƙasa sannan tafinsa na dama da na hagu su tsaya kan ƙasa kada wato zura'insa nan ya kwanta a ƙasa kamar yadda zaki yake kwanciya ko kare sai ya ɗaga su sannan hannayensa hannunsa na dama da na hagu tafukansa ya sa su daura da kunnensa yadda da za a saka wani abu ko wata ƙwaya ko wani abu daga kunnensa in ya faɗo zai faɗa tsakanin babban ɗan yatsansa ne da mununi to haka ake son daidai nan hannun mutum na dama ya tsaya na hagu ma ya tsaya to idan ya wannan namiji ana so ya nesanta tsakanin haƙarƙarinsa da dantsansa na dama da na hagu sannan ya ɗan buɗa tsakanin gwiwoyinsa sannan ƙawahuwansa kuma su ake ɗan yatsunsa na dama da na hagu ko ne kafa su a ƙasa kuma su kwanta su kalli alƙibla kamar yadda goshinsa yake kallon alƙibla to in ya yi wannan in mace ce ta kuma su ake ta haɗe kawahuwan nata ta kuma haɗe dantsanta da gwiwa da kuma hakarkarinta ita ba buɗa za ta yi kamar da namiji zai yi ba amma wajen da wannan hannun iri ɗaya za a saka ya zama daura da kunne da wani abu zai fado da kunnen zai fada tsakanin ɗan yatsinta guda biyu to wannan shi ake so so mutun yayi wannan to kuma sai ya dago ya kabbara Allahumma ghafir li warhamni wa afini wa afu anni to mutum ko iya nan ya fada so daya ya ishe shi to sai kuma ya sake komawa sujada ta biyu ita ma haka zai yi in yayi wannan kuma sai kabbara ihya'i tare da kabbara wato da dago zai dago ga baki daya to ne ya sake tsayawa cik in ya nutsu sannan kuma sai shiga karatun Fatiha ita ma haka zai yi har izuwa wato karshen ita wannan raka'a ta biyu to sannan kuma sai tahiyya ita kuma tahiyya in aka zo ko da yake zaman ita sallah tsakanin sujada da sujada din ma zaman da ake so mutun ya zauna a mazaunansa na hagu ya kuma fito da kawahuwansa kafarsa ta hagu ya shimfidar da ita ta kwanta a ƙasa sannan kafarsa ta dama ita kuma ya toge ta tsaye da ita kamar yanda yi mata lokacin da yake sujada amma yana iya zama akan kawahuwansa gabaki ɗaya shimfidar da su kawahuwan nasa ya shimfidar da su ya hau kai zauna wannan in mutun ya haka shi ma wannan zaman yayi to har zuwa inda mutun zai tahiya in mai raka'a hudu ce in ya tahiya ta farko yana gamawa ba zai salati ga Annabi alaihi salamu ba zai addu'a ba sai kuma ya miƙe raka'a ta uku sannan in ya gama ta in mai raka'a uku ce kuma ya zauna ya tahiya sannan ya sallama in mai raka'a hudu ce ita ma in ya gama biyin nan sai ya zauna ya tahiya in ya tahiya ita wannan in ya gama ba zai sallama ba ana so ya addu'o'i idan ma bai addu'o'i masu yawa ba bayan ya gama tahiyya yana iya cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari to sai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya gama salati ga Annabi alaihi salamu kuma to ba zai sallama ba sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to sannan kai sallama ko kai kade kake sallah ko da liman kake sallah in ka gama duk abinda zakai na addu'o'i ba zakai sallama ba sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to sannan ita kuma sallamar Annabi alayhi salam yayi ta iri uku in ka zo sallama zaka iya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka kare a bangwa to a kafadarka ta dama sannan ka sake sallama ta bi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka kare a ta hagu wannan siffar Annabi alaihi salam yayi ta sannan siffa ta biyu Annabi alaihi salam yana ce assalamu alaikum wa ya dai tak ko bai ce wa rahmatullah ba sannan wani lokacin yana yin shi yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama kuma ya juya hagu ya ce assalamu alaikum kadai to da ka hanya uku assalamu alaikum rahmatullah dama assalamu alaikum rahmatullah hagu Annabi alaihi salam yana wannan assalamu alaikum kadai Annabi alaihi salam yana wannan assalamu alaikum rahmatullah dama assalamu alaikum kadai hagu yana wannan so da ka duk wanda kaga musulmi yayi ko kaka zarge shi domin haka Annabi alaihi salam ya duk wanda ka dauka kai shirya ce daidai ne to wannan dan takeice kenan kaifiyar ita sallar to idan mutun yace assalamu alaikum dinnan abinda Annabi alaihi salam yake na farko sune aurat mutun zai ce astaghfirullah su uku allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram to mutun zai wannan ko mutun zai yi allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika wanda wannan Annabi alaihi salam ya koya wa Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu ya nuna masa cewa jama'a zuna rantsa da Allah ina son ka haka Annabi alaihi salam ya ce masa wallahi ya Mu'adh inni la uhibbuka ina son ka Mu'adh dan haka zan gaya maka duk gurbin sallah kar ka bar karfadar wannan kalma allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika duk abinda dan adam zai roki Allah an ce baya da wayannan ne a'inni ala nafsika a'in wato ya lissafa masa da wa'annan abubuwan wato su husnul ibadat da kuma godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala wa'annan sune karshen abin da mutum zai samu shi yasa annabi Allah yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al billah in ka tashi roko ka roki Allah ka ne tashi neman taimako ka nemi taimako gurin sa to duk taimako wanda zaka yi to ka nemi ya taimake ka wajen bauta masa ka nemi ya taimake ka wajen gode masa ka nemi ya taimake ka wajen kyakkyawar ibada to shine babban taimako da zaka nema gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan haka annabi Allah sai ya koya wa mu'azu dan jabal radiyallahu anhu kuma abin ya jage za ila yawmul qiyama kowane musulmi zai iya daukan wannan abin yayi a cikin auradin dinsa to sannan kuma bayan wannan sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'daita wa la mu'diya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd to shi ma wannan ake yi shi ma an kana yin wannan ko sai ka mai da shi karatu dole a cikin kokolwarka sai kai amfani da shi a rayuwarka abinda yasa nace haka saboda abinda yake ciki akwai sako na imani na mika kai ga Allah subhanahu wata'ala in ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kace Allahumma la mani'a lima a'daita Allah ba mai hana abinda ka bayar in ya bada abu in duk duniya ta hadu wata isa ta kare maka wannan abun ba sannan wala mu'diya lima mana'ata ba mai bada abinda ka hana ko me za a yi indai ka hana abu zai samu ba sannan wala yanfa'u zal jadd minkal jadd duk wani mutum mai hazzi mai nasibi nasibinsa ba zai masa amfani ba a gurinka hazzinsa ba zai masa amfani ba a gurinka in kaga ya samu wani abu ba wani nasibinsa bane ba hazzinsa bane kawai kai ka bashi wannan in aka rike shi zai mana amfani a hana mu hasada da zuwa mu saba wa Allah ne wasu su'ul adamu fada yan uwan mu dinga kin juna muna kullatar mutane mun san ba mai yin wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba mai hanawa ban da shi to sannan mutum zai kuma karanta ayatul kursi sannan zai yi tasbihi da ake subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya kammala shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma zai yi subhanallahi 10 walhamdulillah 10 wallahu akbar 10 a kowace sallah yana da subhanallahi 50 tunda yayi so 5 yana da alhamdulillah 50 yana da wallahu akbar 50 saboda yana da 150 yana da lada 1500 kuma in yazo kwanciyar bacci sai subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ya samu 100 yana da lada 1000 to shi kuma wannan mai rike wayannan subhanallahi 10 walhamdulillah 10 wallahu akbar 10 a kowace sallah kuma yazo ya waccan guda 100 yazo bacci annabi alaihi salam sai ba shi da sakamako sai aljanna anan kuma rayuwar ta duniya ba zai shiga kanakai ba a cikin tsarin rayuwa ya rasa yanda zai saka kansa wannan ba Allah zai masa maganin wannan to sannan kuma mutum yana da wani abu da zai yi na ambatan Allah irin su falaki da nasi duk akwai su sai mutum ya cigaba da yi to wannan a dan takeice shine abin da nake ganin cewa zan dan tattauna da shi akan abin da ya shafi ita sallah sai dai a ƙarshe fiqhun sallah nake so na dan fito mana da shi ina son da Allah ku lura fiqhun sallah idan aka ce fiqhun sallah ko fiqhun kaza abinda ake nufi da shi shine a saka wannan abun a gadan fida a yanyana maka shi a fito maka da shi filla filla a yi maka bayanin wa'ansu abubuwa wanda kana yin sai da gobe ta kila baka la'akari wannan shine ma'anar fiqhu in an ce a tsari na shari'a ko a malamai to fiqhun sallah abinda nake nufi ko nake so mi la'akari da shi da nake shafi fiqhus salat shine mu kalli sallah ya Allah ya tsara ta darasi na farko ko abinda zamu kalla zamu lura da shi a cikin sallah wata aba ce da Allah ya kawo ta amma ba a yin ta sai bisa tsari tsarin nan na farko sai ka shiga ban daki ka tsarkake jikinka daga dukkan datti tsari na biyu kuma sai ka zo ka daura alola tsari na uku sai ganga wato tufanka ga baki daya ya zama tsarkakakke tsari na hudu kuma mahallin da zaka yi sallar sai zama a tsarkake. An nuna maka tsari, ya koya maka tsafta. Wannan tsaftar da sallah ta koya mana waje za a shiga ban daki a tsaftace jiki, a tsaftace tufa, a daura alola, a tsaftace mahalli, to an koya mana tsafta a dukkan nau'in rayuwar mu, a girki ne, a mahallin mu ne, gidajen mu na zama, a unguwannin mu ne, a garin mu ne, to sallah tana koya mana tsafta. A duk abin da zamu sai mun kula da tsafta mun kiyaye. Sannan a wajen sallah nan har da yin aswaki. Wajen yin aswakin nan tsaftacewa ne na baki wanda ba za a samu wari ba. Sannan a wajen yin aswakin kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya zo da shi a cikin Tibyan. Yana cewa an kai aswakin a ka'idar shari'a kuma sai ka saka aswakin a kusa da makogoran ka shi ma ko so daya ko so biyu ka zura shi a ciki ka goga ka goga. Shi kuma wannan sa aswakin da ake sa a cikin baki a goga ciki. Shi kuma akwai mutanen da bakin su baya wari amma suna magana daga numfashin su wari yana fitowa. To indai mutum zai sa wannan ya dinga goga so biyu so uku wannan warin da yake fita daga cikin numfashi shi kuma zai daina. To an dora mu akan tsafta dangane da sallah. A dukkan rayuwar mu to wajibi ne sai mun kiyaye tsafta a duk abin da zamu yi. Ba za mu yi aci ba tsafta ba. A kayan abinci ne sai mun kiyaye. Kuma idan an wanke kwanuka an zuba su a kwando to kar a yi da tsohon sani. Idan aka zo amfani da kwanukan a ce ai da a wanke suke a'a sai an sake duba watakila wani kwaro ya shiga wani abu ya shiga a sake jaddadawa. In an tabbatar ba abin da ya shiga a aike shi an gani kuma a sake wankewa. Sannan in aka zo kwanciyar bacci nan ma sai aka ce kar ka kuskura ka je shimfiɗa ka kwanta. In ka je shimfiɗa ka sai ka daga fulo sai ka haska sai ka duba shimfiɗar in akwai mayafi sai ka daga shi ka duba. In baka yi wannan botaran mutum zai kwanta kan kuna ma. Wannan shine abin da sallah take koya mana. A gurin kwanciyar mu sai mun duba tsaftar sa, mun duba lafiyar gurin, mahallin mu sai mun tabbatar gida ko ina an share shi, an fitar da dukkan abin da yake mai datti. Dama Annabi alaihi salatu wasallam ya saba wa Yahuda, su ne suke barin shara a cikin gida. Mun wanke komai da komai, komai ya zama tas. Idan lawan watuwan ka ta faɗi sai ka ɗauka ka ci a tsakar gida, to sallah ta zama mai amfani kenan. Da ka ga mutum ka san mai sallah, mun samu simahun fi wujuhi min asrar sujud. Sannan baya ga tsafta kuma sallah ba a yi ta sai a lokaci. Ba a yadda ka yi ta kafin lokacinta ba, kuma ba a yadda ka yi ta bayan lokacinta ya wuce ba. Ba a so ka yi ta a wannan, so ake sai ka yi ta a kan lokaci. To don haka wannan lokaci da Ubangiji ya ajiye a sallah, an ajiye mana ya zame mana karatu. Sallah ta yi mana jagora a dukkan mu'amalan mu ta rayuwa. Mu zo muna kulawa da lokaci. Ba za a zo a ce za a yi abu goma ba, ba za mu tashi zuwa ba sai 11. In mun yi haka sallah ba ta koya mana komai ba kenan. Duk abin da aka ce za a kan lokaci ce ku kula da lokacin. Akwai abin da in ka yi shi ba lokacinsa ba, ba zai yi ba. In ka yi shi lokacinsa ya wuce shi ma ba zai ba. Bara mun taɓa zuwa Mina, muka je Arfa. Haka kurin da azumi muka tashi sai muka shiga mota muka tafi aka kai mu Arfa. Muka je ga filin Arfa muna gani ga komai. Sai wace to kun ga yanzu da zamu je din mu daura harami. Miniyar haji ba tai ba. Ga haramin mun daura kuma a miƙatin muka daura ko mu to muna talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika ba sai ba. Kuma muka zo Arfan mu tsaya a gurin harana ta faɗi ba sai ba, saboda me? Saboda ba a lokaci muka yi ba. Saboda ka lokaci yake da muhimmanci. Duk abin da zaka yi a rayuwa lokaci shine ma'aunin sa. Haihuwar mutum a lokaci aka haife shi sai an rubuta an haifi wannan rana kaza ga watan kaza. In ya mutu a lokaci zai mutu. In wata mu'amala zai yi za a ce wane ya aure rana kaza ga watan kaza shekara ta kaza, wane ya shiga makaranta rana kaza shekara ta kaza, kuma ya fita daga makaranta rana kaza shekara ta kaza, sannan kuma ya samu aiki rana kaza shekara ta kaza, kuma ya yi ritaya rana kaza shekara ta kaza. Komai a kan lissafin lokaci ake saka shi. Saboda haka sallah take mana jagora a kan mu san darajar lokaci, mu san amfaninsa, da kuma san yadda za mu ci ribar lokaci. Ba za mu yi asara. Sai mala'ikan ɗaukar rai ya zo mutum ya dinga ce rabbi laula akartani ila ajalin musamman ila ajalin qarib fa astadqa wa akun minas salihin. Mutum yana kururuwa yana ce a bashi lokaci. To sallah ta koya mana kula da lokaci. Sannan abu na uku ita sallah idan mutun yayi ta shi daya, wannan sallah idan mutun yayi ta shi daya takan zame masa wato darajar ta daya ce, amma in yayi ta a jami'i to tana da daraja 27. To shi kuma abin da yake koya mana shine hadin kai, duk abin da za a yi da ƴan uwa a hada kai guri daya to shine mai alheri. Kar kai da ka dinga zama saniyar ware, duk abin da za a yi da ƴan uwa ka ki shiga, ko kuma hadin kai ka ke neman sa, ba ki yarda a hada kai a cikin duk abin da ya kamata a ce al'umma sun hada kai ko ƴan uwa su hada kai a samu raba zumunci, to ba a buƙatar wannan. Saboda duk inda ƴan uwa suka hadu alheri ne mai tarin yawa, kamar yadda ita sallah take koya mana. Sannan wannan haduwa da ake ta sallah tana ƙara wato danƙon zumunci, tana ƙara danƙo na ƙauna tsakanin maƙota. Lokacin da mutum ba a ganshi ba za a bincika ina wani, ai tafiya yayi, to za a masa addu'a Allah da shi lafiya kuma a lura da ihalinsa, ko kuma ai ba shi da lafiya ya kasa zuwa sallah sai a je a duba shi, kuma taimakon da ya kamata ai masa sai ai masa a sakamakon wannan sallah. Sannan abu na hudu, ita sallah ta nuna mana cewa idan za a yi ta to akwai shugabanci. Liman shine shugaba, ba za ka yi wani abu ba sai ya fara yi, ko ba a ma yadda ku dinga yi tare ba, har in aka zo wajen kabbara harama, wajen Allahu akbar, da liman da kai kuka faɗa lokaci ɗaya sallar ka ta ɓaci, ko liman ya riga ka fara kuka kare tare sallar ka ta ɓaci, saboda haka dole sai ka saurari liman, domin ju'ilal imamu li utamma bihi, an sanya liman ne dai ai koyi da shi. Sai ya kabbara ya gama sannan za ka yi, sai ya ruku'u ya gama sannan ka bi shi, sai ya ɗago daga ruku'u sannan ka ɗago, sai ya yi sujada sannan ka yi sujada. Shi yasa sabbin annabi alaihi salamu ba sa yin sujada idan liman ya tafi sujada sai sun tabbatar goshinsa yana ƙasa, kowanne yana tsaikyam, sannan kuma tafi sujada. Amma ba liman yana tafiya sujada ma mu suna bin sa ba su tafi tare, sai liman ya sa goshinsa a ƙasa sannan ma mu su tafi su ma zai saka nasu. In ka ga ma mu ba su yi wannan ba, sai dai in limamu mai hanzali ne, in ba su bi shi ba zai maza ya ɗago, to annan ne su suke da hanzali, kuma shi liman ba haka ya kamata yi ba. To nan ma an nuna mana yadda shugabanci yake, kuma da yadda ake wa shugaba biyayya. Domin idan liman yana yi kayi, yana yi kayi, yana yi kayi, idan ya zo raka'a ta biyu yana miƙewa, babansa za ku yi ba, tasbihi za ku masa. Ta nuna mana idan shugaba yana shugabantar ku, to da wajibi ne ya kore shugabancin nan kan daidai. Yana sabawa to sai ku nusar da shi cewa ba za a bi ka akan banna ba, ya kamata ka dawo kan hanya, kai kuskure guri kaza. To liman in aka yi masa tasbihi zai saurara. Idan liman ya yarda da abin da yake kai, bai yarda da abin da mamu suke ba, zai iya tafiya kan yakinin sa. Idan kuma an samu matsala ta shiga, su mamu sun yi kiki ka kashi ma yayi, to an yarda ai magana. Liman ya juriya ce mu da mamu wai me ya faru ne, sai a samu mutum ɗaya, ba abin ya zama kasuwa ba, sai mutum ɗaya ce ai kaza aka yi kuma kamata ai kaza, shikenan sai ci gaba da harkokin sallar su. Sallar su ta yi wannan zancen, bai taɓa sallah ba abin da ya taɓa nata. To shari'a sallah ta koya mana yin biyayya, amma biyayya ta hankali mai ma'ana, wadda ake wa shugaba biyayya muddar yana kan daidai. Amma in ya kuskure to za a nusar da shi, shi kuma ya gyara wannan kuskuren, a haɗa a gyara. Sannan a wajen sallar sahu ake yi. Annabi alayhi salatu wassalamu sai yake cewa da mu liyalini qulul ahlami wan nuha thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Idan za a yi sahun sallah, masu cikakken hankali sune za su bi bayan lima, sannan wanda suke bin su a hankali su zama sune sahu na biyu, sannan wanda suke bin su a hankali su zama sune sahu na uku. Haka yace thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Wannan shi ma sallah tana nuna mana cewa mu iya zaman tare duk lokacin da muka zo muke mu'amala, to kowa ya san matsayinsa na shekaru, kowa ya san matsayinsa na mukami da Allah ya hore masa. A ware gurin zaman manya masu shekaru, a ware gurin saffa masu bi da su, a ware gurin yara. ko yaushe yaro in yazo guri ya san inda ba na zaman sa ba ko yaro ko yarinya ko yaushe datti yazo ya san gurin zaman dattijo saboda haka annabi sai tsara ce liyalini ulul ahlami wan nuha summa allazina yulunahum summa allazina yulunahum a cikin sallah aka koya mana yanda zamu dinga tarayyukan mu yanda gurin zaman mu zai dinga kasancewa yanda kowa zai san matsayin sa a cikin al'umma da kuma matakin matsayin da ya kamata ya tsaya bai kamata ya fita daga ciki koma wani ba domin fita daga cikin wannan zai kawo harjiti a al'umma ta zuba mai hankali ba saboda haka a sallah shi ma mun koyi wannan sannan a cikin sallah akwai nutsuwa dumanina da ake so a samu ita kuma dumanina akwai abu biyu da yake bada ita idan akwai wadata akwai abincin da za a ci akwai ruwa da za a sha to dan adam yakan samu nutsuwa amma idan ya zama ba shi da komai a gidansa an zo ana sallah wato cikin sa na kuka kuma an gama bai san abin da zai samu ba karshe ya dinga sallah bai san abin da yake ba to wata shekara masallacin juma'a ne guda aka yi sallar juma'a har sai da aka yi sallama wani ya leka cikin kwaryar masallaci shi liman a raka'a ta farko ba a yi fatiha ba amma da liman da cikin kwaryar ba wanda ya gane saboda ba nutsuwa idan ana zuwa ce za a zo a tambaye ka dawa babu masara babu baka san yana za a samu za a samu rashin nutsuwa to aka ce a saboda sallah ya kamata al'ummar musulmi su zauna su gyara tattalin arzikin su domin su samu damar yin nutsuwa a sallah sannan harkan nutsuwa ta biyu shine a samu tsaro ba mai ta'adda wanda zai dauko makami ya saro wani ba dan fashi ba dai abin da zai zo wani dan daba ya zo ya farwa mutane ya zama ana cikin abu da an ji motsi kowa sai ya tashi a guje kamar yanda wata shekara lokacin da kasan nan abu ya rikice ko ai wani lokaci ana iya zo a farwa mutum har cikin gidansa a daddade shi kamar danyen nama to wani lokacin akwai randa aka zo ran wata juma'a ruwa ne zurna ne haka daga sama sir ya fara zuba wani makaho ina jin sai na ci gudu ake ne saboda ya san yanayin da man na gudun ne ana cikin sallar ma zai ga mutun ya tsallake akwai randa wani abu ya taso a wannan wani titi nan kusa da mu limamin ne yake sallah an masa magana an ce ai a kula da kaza ce wai zai kula da wannan ana yin sallah aka ce kirga su nan sai liman ya tsallake a guje mamu suka fita aka gudu bayan rigima ta wuce liman sai da dade bai da ba saboda jin kunya to rashin tsaro ne idan akwai tsaro za ku yi sallar ku hankalin ku kwance kun tabbatar babu wani abu da zai faru muku na tashin hankali saboda haka wannan sallah ko kuma ita wannan sallah ta jawo dole al'ummar musulmi su zama akwai security a cikin tunanin su ku zama kuna kula da tsaro idan wani yazo yana tambaya ina ne gidan wani idan ba ku san shi ba sai kun bincika sai kun tabbatar me isa yake neman gidan wani ba daga mutum ya zo ya ce ina gidan wani ba a ji a nuna masa sai ga gidan kurin ka wuce ba mu zai zo ya dasa masa kashe shi ya zo yi wani abu ya zo ya masa na illa al'umma ba ta lura sai ta je ta nuna idan mutane suna zaune ba kowa ta shigo ko namiji maza suna zaune namiji ya shigo ya ce da Allah waye wani kowa ce ce wance a gurin wani zai yana ce wannan ita ce maimakon a kinuna sai an ji dalilin zuwan tukunna an gama gamsuwa to suna ce ai wannan ta kusa da ke ita ce wancan amma al'ummu so da ba tunanin tsaro tare da ita duk wanda ya zo da wani ba mai bincike kurin sai nuna dan uwansa sannan da za a zo gida a ce da mace ɗakuna nawa ne a gidan nan sai ta faɗa talabijin nawa ce a gidan sai ta faɗa akwai kinkin ɗinki a gidan sai ta faɗa telefon nawa ne a gidan nan sai ta faɗa wani irin sabulu kuke amfani da shi sai ta faɗa wani irin man girki kuke amfani da shi sai ta faɗa yaushe mai gida yake fita aiki sai ta faɗa yaushe yake dawowa sai ta faɗa ta wace hanya yake bi in zai fita gurin aiki sai ta faɗa ta ina yake dawowa za a faɗa so da ba mu da tunanin tsaro ko ɗaya to sallah ta koya mana lallai mu zama masu tunanin tsaro a rayuwarmu duk hanyar za mu iya buɗawa a iya cutar da mu to ba za mu da mu buɗa ta ba shi yasa aka tsara ta cewa in tsoro ya taso ga irin yanda ake sallar tsoro saboda a kare rawuka a kare mutunci a kare dukiya ta al'umma a kare lafiyar su to wannan yana daga cikin fiqhu na sallah da ake kula da shi sannan kuma a sallah akwai suturta al'aura suturta al'aura ko da tufa ake tufa kuma ko a yi shi da auduga ne ko a yi shi da gashi sallah ta wajabta mana dole mu kiyo sallah ta wajabta mana dole mu noma sannan kuma a sallah akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai dagowa akwai sunkuyawa wannan yana buƙatar ƙarfi da lafiya saboda haka akwai buƙatar mu san yanda ake cin abinci mai gina jiki kuma dole ne mu samar da abincin kuma dole a samu likitoci a cikin mu saboda haka sallah tana kunshe da duk abin da muke buƙata na rayuwa ubangiji ya kunsa shi a cikin sallah aka dauke ta filla filla za a samu saboda haka bazan tsawaita ba anan nake cewa ina fatan Allah madaukakin sarki ya samu cikin الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام
من جي إيمانا غمد صلى kuma da fatan Allah ya samu amfana da abin da yi mana kun ga idan kwado maudu'in da aka gabatar wancan satin da wannan da aka hada wannan satin to kusan mutun ya samu cikakkiyar ibada da zirin ko Allah subhanahu wataala an faro tun daga tsarki da alwala da sallah gaba daya saboda kana fatan su kansu malamai za su yi kokarin su samu wannan kasuna su bi shi a hankali daya bayan daya su ji bayanin da aka yi tun daga wancan satin zuwa wannan wataƙila wannan zai dada haska musu kuma ya ba su mafita a abun da sun ka dora daliban su akai Allah ya saka malan da aliri kamar yadda wani malami yake faɗa cewa amfanin zuwa makaranta kenan duk san da karo sai ka ji wani abu da tsare da shi ko a yanzu na ji wani bayani da malami ni ban ma taba yin zaba kuma taba yin sa a sallah ba to kun ga an samu karuwa so duk san da kake kana jin amma sai ka ji wani abu da ka tsare da shi ko yaya Allah ya saka malan da aliri Allah ya kara lafiya so muna fata dai dalibai a lokacin da aka wancan satin da wannan za a yi kokari a samu kasadin a daure a ji su gaba daya a hankali musamman malaman wannan makaranta in kuka za ku yi dora daliban akai abu ne an yi shi daki 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 magana akan ginin biki to malam kuma farifa shine take dai ban
fari da haihuwa da hukunci ɗaya ne ai idan mace ta yi bari wannan barin da ta yi jinin da yake zuwa na biki ne ba za ta yi sallah ba za ta saurara har lokacin da zai dauke haka kuma wannan ta sa dole in karin bayani kuma idan mace ta haihu ba jini ma dole sai ta yi wanka idan ma surgical operation ake mata tiyata ake aka cire dan shi ma sai ta yi wanka in ta haihu da jini sai ta yi wanka in jinin ya dauke in ta haihu ba jini ma sai ta yi wanka a ran nan idan likita ne ya cire dan ma wankan ya kamata amma a lokacin ba za ta yi ba domin aikin da aka yi mata ba zai bayu ta yi wanka ba amma idan lokacin da ta samu lafiya likita da za ta yi amfani da ruwa to sai ta yi wankan daukewar jinin biki a wannan haka idan bari ne shi ma jinin da ya fita na biki ne haka za ta saurara sai ya dauke sannan ta yi wanka ta cigaba da harko kinta na ibada assalamu alaikum
iya sa danka dan shekara 14 yayi muku limanci ku bi shi
assalamu alaikum shi ana son ya zama wanda sallar ta wajaba a kansa shi zai yi amma in yayi ni mata yi in yayi ta yi assalamu alaikum
Allah mu muna zuwa makaranta ne duk sati so biyu ko so uku to amma nisan inda muke zuwa daga garin mu zuwa makarantar ya kai nisan a yi kasar shin za mu iya yin kasar a wannan lokaci
sai tafiya ta kai mil 48 kamar daga Kano zuwa garin Gaya shine nisan da ake kasaru inda tafiya ta kai haka zan kuka je za ku yi kasaru a zahar za ku yi ta biyu la'asar ma za ku yi ta biyu kuma kuna iya hada su ma a lokaci ɗaya ku yi azhar da la'asar a lokacin azhar takaddimi kenan kuma ku yi tafiyar ku kawai wannan ana iya ko direba ne yake sana'ar tuki ai kullun a hanya yake kasar zai tunda ita Allah ya ba dora masa ita ce wato hukuncin sa ita ce shari'ar da take kansa kuma in ya batta shi ya sauka daga sunnar annabi alaihi salam wajibi ne a kiyaye ta shi yasa malaman shari'a suke bayani akan kasaru cewa ita ce abar da aka samu annabi alaihi salam ya raye a kanta har ya bar duniya alaihi salam ita aka samu sina abubakar radhiyallahu anhu ya raye a kanta har ya bar duniya radhiyallahu anhu ita aka samu sina Umar radhiyallahu anhu ya raye akan tarebar duniya radhiyallahu anhu ita sina Usman radhiyallahu anhu ya raye akan tarebar duniya radhiyallahu anhu ita ce sina Ali radhiyallahu anhu ya raye akan ta kuma har ya bar duniya radhiyallahu anhu to duk abinda aka samu biyar din nan kowannen su ya kare rayuwarsa bai taba cewa wani ba akan ta ba to karfin ta ya kai karfin da ba yanda za a yi musulmi su wasa da wannan assalamu alaikum
alle liman nake bi sallah sai nayi ruku'u ni kuma can sai naji an dago daga sujjada to shine muke tambaya malam shin ya matsayin sallah ta yake kuma nan gaba me zan yi in gyara
a wannan dama tana faruwa dan adam ana sallah sai wani tunani ya dauke shi an yi ruku'u wani lokacin ba yana tsayin za a yi sujada bai sai ruku'un ma bai sani ba sai an dago ana sujada sai ya tuna to idan ana cikin sujada shi bai ruku'u ba liman har yayi sujada ya gano liman yana sujada abinda ake so ya mazi ruku'un ya dago ije riski liman a sujada kin yi haka shi kenan sallarsa ta wuce limi ba wani abu amma kamar nata ko kuma wanda yake ruku'u sai bai ruku'u ba har liman yayi sujada in ya ga cewa in yi ruku'u ba zai riski liman a sujada ba liman ya dago to ba zai ruku'un ba ita ma da ta riga ta yi ruku'un sannan liman ya riga ya dago daga wato ya tafi sujada to sai ta yi maza ta bi shi a wannan sujada in ko har ya riga ya gama ya dago to sai ta hakura sai ta kyale shi sai in ya dago kuma daga baya ta bi shi dai sujadar shikenan an gama abinda kawai za ta yi shikenan za ta jefar da wannan raka'ar liman ya sallama ita kuma ba za ta yi sallama ba za ta tashi karo raka'a daya sai ta yi ilga'in wannan shikenan abinda kawai za ta yi kenan amma kuma ba san wace a wace raka'ar bace abin ya faru amma tunda ita kadai ta da liman take ciki koda abin da zai sabu a sujjada domin idan a rakawai biyun farko ne sujjadar da ake daban idan a rakawai biyun karshe ne akwai sujjadar da ake yi daban wannan ruku'a ana yin sujjada qabli a wannan ana yin sujjada ba a wannan to amma ita tunda liman ta samu wannan matsalar limamin ya riga ya dauke mata insha Allah
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين